Sashin Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masarare, assalamu alaikum, da fatan an wani lafiya. Baba ya ku makere ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba da sauran abokan aiki, muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na la'asariyan yau Alhamis 21 ga watan Disamba shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwa da muke tafi da su ga Ibrahim da kanan labarai.
To baba, Isra'ila da Hamas sun sake kaima juna hare-hare yau Alhamis. Yaki ya dada bazuwa a sassan Sudan ta yadda kungiyoyin agaji suka jinkirta ayyukansu. Sannan rundunar sojin Ukraine ta ce Rasha ta kai hare-hare da jirage marasa matuka, amma an kakkabo kusan duka.
Kanan labaran kenan. A cikin shirin za ku ji cewa rundunar 'yan sandan jihar Kano ta nemi haɗin kan kafofin yada labarai domin tabbatar da zaman lafiya a fadin jihar bayan sanar da hukuncin kotun koli.
Social media mutane akan kafofin labarai wanda yake ba ingantattu ba suna ta rubuta abubuwa da dama wanda suke tada hankalin mutane. To akan haka muka ce kada mu bari wani ya tsinci wata magana a social media ya je airing a conventional media.
A cikin shirin za a kuma ji yadda Kristoci a Najeriya ke shirye-shiryen bukin Kirismeti, sai dai 'yan kasar na kokawa akan tsadar rayuwa.
To Christmas kam ta gaboto amma abubuwa ya yi zafi. An dan siya ma yara kam kaya amma ba sauran abubuwan.
Kamar kowace ranar Alhamis, yau ma muna tafi da shirin lafiya uwar jiki na Hawwa Umar, wanda a wannan mako shirin zai ci gaba da tattaunawa ne akan magot therapy, wanda wato amfani da kimiyyar fasaha wajen warkar da gyambo cikin sauki. Akwai kuma sakonni da kuma sauraro kuka aiko mana ta hanyar email, amma yanzu sai a gyara zama a sha kashin farko na labaran duniya.
To assalamu alaikum masu saurari, da fatan auna lafiya. Ga labaran. An yi ta jin karar gargadi yau Alhamis a yankin tsakiya da yankin kudu a Isra'ila, a yayin da su kuma mayakan Hamas da ke zirin Gaza ke cewa wani harin jirgin sama da Isra'ila ta kai ya halaka mutane hudu a kudancin Gaza. Kungiyar Hamas ta ce cikin waɗanda aka kashe din akwai basan gaban, babban jami'in kula da kan iyaka na ɓangaren Gaza a maƙetarar Karem Shalom. Kafar labarai ta Reuters ta ruwaito wani mai magana da yawun rundunar sojin Isra'ila na cewa Isra'ila ba ta da wata masaniya kan wannan al'amarin. Yaƙi ya bazu a kudu maso gabashin Sudan ta yadda alatilas kungiyoyin agaji suka dakatar da ayyukansu a wasu wurare, yayin da hukumar asusun tallafa ma yara UNICEF ke bayyana damuwa kan makomar miliyoyin yara da ke fuskantar hadari a daidai lokacin da tashin hankalin ke dada muni. Hukumar ta UNICEF yau Alhamis ta ce yara akalla 150,000 alatilas ko aka tilasta ma barin gidajen iyayensu a makon da ya gabata a jihar Jazira wadda ke kudu maso gabashin Khartoum, babban birnin kasar. Wannan sanarwar na zuwa ne a daidai lokacin da dakarun tsaro na musamman ke cewa sun kwace Wad Medani daga wurin sojoji. Hukumar ta UNICEF ta bayyana cewa Wad Medani wani muhimmin wurin raba kayan aiki ne a yankin, kuma ya kasance mafaka ga dubun-dubatan yara waɗanda suka gudo daga wasu sassan Sudan. Rundunar sojin Ukraine yau Alhamis ta ce sojojin Rasha sun kai wasu hare-haren jirage marasa matuka kan yankuna da dama a tsawon daren jiya. Rundunar sojin saman Ukraine ta ce ɓangaren tsaron sararin saman ƙasar ya kakkabo dukkanin jirage marasa matukan in banda guda, kuma akasarin arangamomin sun auku ne a Kyiv da Dnipropetrovsk da Kherson da Mykolaiv da Chernihiv da dai sauransu. A birnin Nikopol da kudancin kasar wanda ke yankin Dnipropetrovsk, jami'an gwamnati sun ce wani wato barin wuta da sojojin Rasha suka yi ya halaka wasu mutane biyu.
A jima kaɗan, Ibrahim zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya, amma bari mu fara bude taskar rahotanninmu daga jihar Kano. Yayin da kotun kolin Najeriya ta ce nan gaba kaɗan za ta yi zaman sanar da hukuncinta akan shari'ar kujerar gwamnan Kano, rundunar 'yan sandan jihar ta nemi haɗin kan kafofin yaɗa labarai domin tabbatar da zaman lafiya da bin doka da oda a faɗin jihar gabani da kuma bayan sanar da hukuncin kotun kolin. Daga Kano ga rahoton Mahmud Ibrahim Kwali.
Gwamnan Kano Abba Kabir Yusuf da jam'iyyarsa ta NNPP ne suka shigar da ƙara gaban kotun kolin ta Najeriya. Suna kalubalantar hukuncin kotun ɗaukaka ƙara ta Abuja wadda ta ce gwamnan bai cancanci tsayawa takarar gwamnan Kano ba a ƙarƙashin inuwar jam'iyyar ta NNPP. A ranar 13 ga watan jiya na Nuwamba ne kotun ɗaukaka ƙara ta tabbatar da hukuncin kotun sauraron ƙararrakin zaɓe ta Kano wadda ta soke nasarar gwamna Abba Kabir Yusuf a watan Satumba saboda ta ce ta gano an saka masa ƙuri'un bogi fiye da 165. Bayan ta saurari lauyoyin ɓangarorin biyu yau Alhamis, kotun ƙolin Najeriya ƙarƙashin jagorancin Justice John Okoro ta ce wani lokaci a nan gaba za ta sanar da su rana da lokacin da za ta yanke hukunci a kan wannan takaddama ta kujerar gwamnan Kano. Hakan dai na zuwa ne a daidai lokacin da rundunar 'yan sandan Kanon ke neman haɗin kan kafofin labaru domin tabbatar da doka da oda a faɗin jihar.
Supreme Court ta fara sauraron shari'ar ƙara da aka kai mata na maganar zaben gwamna. Social media mutane akan kafofin labarai wanda yake ba ingantattu ba suna ta rubuta abubuwa da dama wanda suke tada hankalin mutane. To akan haka muka ce kada mu bari wani ya tsinci wata magana a social media ya je airing a conventional media, wanda yake duk wanda ya ji abu a conventional media ya dauki wannan abu gaskiya ne, kuma sai kaga kawai an samu matsaloli na tada zaune tsaye. Wannan jiha dai tamu ce, ya kamata mu tsaya mutuncin kowa da kowa a ciki.
Alhaji Muhammad Hussein Gumel kenan kwamishinan 'yan sanda na jihar Kano bayan ganawarsa da shugabannin kafofin labarai na Kano. Kwamishinan ya ce a baya can jami'an rundunar sun yi makamanciyar wannan ganawa da shugabannin manyan jam'iyyun da ke takaddama da juna a kan wannan batu na kujerar gwamnan Kano, wato jam'iyyar APC da NNPP.
Mun yi haka da shugabannin jam'iyyu a wannan wuri. Mun kira su mun zauna da su cewa su ja hankulan magoya bayan su kada su zabi ta da hargitsi ta zama wata hanya ce wadda za su sami nasara akan wannan shari'a da ake yi. Mun sa su sun ba mu a rubuce sun sa hannu, kuma mun kira su jaddada mana cewa wannan sa hannun da aka yi a zaman farko yana nan, suka kuma tabbatar mana. Zama na uku muka ƙara yi da su, suka kuma tabbatar mana. Don haka muna so ku kasance shaida a gare mu cewa idan wani ya fito da sunan zanga-zanga ko da tada hargitsi ba ya fito ne da yawun kowace jam'iyya.
Alhaji Muhammad Hussein Gumel ya ba da tabbacin ci gaba da wanzuwar zaman lafiya a Kano gabani da kuma bayan bayyana sakamakon hukuncin kotun kolin ta Najeriya.
Ba yau aka fara ba da shari'ar kotu kuma Kano ta zauna lafiya ba. Yanzu wannan ta uku kawai tunatarwa ne da cewa goyon bayan nan da aka saba bamu a ci gaba da bamu shi domin mu haye wannan mataki na uku kuma na ƙarshe domin Kano ta zauna lafiya.
Wannan hukunci na kotun koli da ke tafe shi ne zai kawo ƙarshen ɗumamar yanayin siyasar Kano a wannan lokaci wadda ya biyo bayan takaddamar zaben kujerar gwamnan jihar na ranar 18 ga watan Maris ɗin wannan shekara ta 2023 da muke bankwana da ita. Mahmud Ibrahim Kwali, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
To a gaida Mahmud Ibrahim Kwali da wannan rahoto, kuma Allah ya kyauta wannan dumamar yanayi a jihar Kano. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan Washington DC ga Ibrahim da ci gaban labaran duniya.
To baba, yau Alhamis masu kada ƙuri'a a Jamhuriyar Demokradiyyar Congo ke dunguma zuwa rumfunonin babban zaɓe a wani yanayi mai cike da rudamin rashin sukuni, wanda hakan ke nufin wasu rumfunan ba za ma iya buɗe su ba. Wannan ƙasa ta yankin tsakiyar Afirka matalauciya amma kuma mai arzikin adanai ta gudanar da wasu nau'ukan zaɓuka huɗu a jiya Laraba, ciki har da na shugaban ƙasa, 'yan majalisun tarayya da na yankuna da kuma na kansaloli. Shugaba Felix Tshisekedi mai shekaru 60 na takarar wa'adi na biyu bayan ci gaban da ya samu a fannin tattalin arzikin ƙasar, amma ayyukan yi kalilan suka samu baya ga ƙara tashi da farashin kayayyaki a ƙasar. A ƙarshe Amurka da wasu 'yan rajin kare haƙƙin ɗan Adam yau Alhamis sun sake kira ga ƙungiyar Taliban mai mulkin Afghanistan da tabbar ɗalibai mata su koma jami'o'i, su kuma tabbatar da cewa mata na samun damar ƙaro ilimi a dukkan matakai.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A Najeriya, kamar yadda aka saba a daidai irin wannan lokaci a kowace shekara, Kiristoci a ƙasar suna ta shirye-shiryen gudanar da bukukuwan Kirismeti, sai dai bana batun tsadar kayan masarufi, musamman bayan cire tallafin mai da gwamnatin Najeriya ta yi tun watan Mayu, ya sa shirye-shiryen bukukuwan sun zo da wani wato sun zo wa 'yan Najeriya cikin kunci. Daga Jos ga Ilyasu Kasimu da rahoton da ya hada mana.
Kamar yadda aka saba, daidai wannan lokaci na shirye-shiryen bukukuwan Kirismeti, kasuwanni a birnin Jos kamar a sauran sassan Najeriya kan cika makil da masu saye da sayarwa. Sai dai bana lamarin ya sauya sosai. Masu saye suna koka karancin kudade a hannu da kuma tsadar kayayyaki, masu sayarwa kuma suna koka rashin ciniki.
To Christmas kam ta gabato amma abubuwa ya yi zafi. An dan siya ma yara kam kaya amma ba sauran abubuwan, sauran kamar su takalma da sauran su ba iya siya ba, domin mai ya yi wahala. An sa komai ya yi tsada, ba mu iya kamu kudade mu siya ma yaran abubuwa da ya kamata ba.
Tunda shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya furta cire tallafi kan man fetur cikin jawabinsa na farko a matsayin shugaban ƙasa, farashin kayayyaki musamman abinci da sauran kayayyakin masarufi suka karka tashin goren zabi a kasuwannin ƙasar. Kuma har zuwa yanzu farashin kayayyakin daga abinci zuwa sutura da dai sauransu sai dada haurawa suke yi, lamarin da ya sa gudanar da shagulgulan Kirismeti a bana zai zama jidali.
Tunda aka cire mana subsidy din nan, abubuwa sun zama da wahala. Kudin moto damuwa ne, abinci damuwa ne. An cire mana subsidy masaran da muna siyan 150, 200, 300 highest. To yanzu an siya masara, a yanzu dai da aka yi girbi an siya masara 500, 600, 450. Kaga ba sauki mudu.
Da muna jin dadi shekarun da ya wuce, amma zance da an cire subsidy na mun samu dama, komai ya karu ya yi tsada.
Tabbas a yi Christmas gaskiya bana akwai dan wuya. Yadda muka lura da yanayin nan, kuma da aka zo aka cire subsidy na mai din, to gaya mu malam abubuwa kawai simana wuya. Abubuwa su yi tsada. Shinkafa wanda mun saba muna siye ta 1000 yanzu ya ta 1500. Bai kaza mai wanda ya girma kamar wanda aka lura da shi iri ta agri nan yakan kai 10,000. Magi packet magi ma yanzu sai haurawa. Abubuwa rigan da za ka dan siya ma yaro malam kai, sai dai kawai lamarin sai duwa'i.
Dillalai da sauran 'yan kasuwa su ma lamarin ya shafe su. Gama ko da shike duk inda ka duba za ka ga kayayyaki, 'yan kasuwa sai kukan rashin ciniki suke yi.
This year is nothing to write home about.
A wannan shekaran ba za mu kai gida labarin komai ba gaskiya, domin mutane suna ta korafe-korafe ba kasuwa. Ka gani da kanka, don kafin minti koma ba wanda ka ga ya zo ya taya kaya a nan. Mutane na son siyan yadin kaya amma ba kuɗi a hannunsu, shi sa ba ma ganin kowa, ba kasuwa, kuma mu ma muna ji a jikinmu.
We are not seeing anybody, so and we are feeling it.
Kowa kuma kukansa ya ta'allaka ne ga gwamnati, kowa da bukatunsa da yake so gwamnati ta biya masa.
To ina kira gwamnati ya duba ko kuwa a kowane local government ya ba su abin da za su bamu, kamar mu masu anguwa din nan, kaga zamu dan taimaka ma mutane domin hankalinsu ya yi menene ya dau kwanta.
Kukanmu shi ne ya asokar mana da kudin mai. Mai ya yi sauki, in mai ya yi sauki ko komai zai canja.
Gwamnati ya duba ya taimake talakoki ba karamin wahala ne suke shan ba.
Yanzu zaɓin da ya rage ga yawancin 'yan Najeriya shine na yin haƙuri da abin da Allah ya hore musu. Daga Jos, Nigeria, Iliyasu Kasimu.
To ba da lagaida Iliyasu Kasimu. Ga wannan shirin na zuwa ne daga nan Washington DC ga kuma shirinmu na gaba.
Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. Kamar yadda muka yi alkawari a satin da ya gabata, shirin lafiya uwar jiki zai ci gaba da yin magana ne akan Maggot Therapy, wato amfani da kimiyyar fasaha wajen warkar da gyambo cikin sauki. Maggot Therapy wata kimiyyar fasaha ce da likitoci suka samar, inda ake amfani da tsutsotsi wajen warkar da gyambo cikin sauki. Maggot Therapy dai ya samo asali ne tun a shekarar 1837 zuwa shekarar 1901, wanda kuma ya fara amfani da shi shine John Fane Zacharias a lokacin yakin basasa na kasar Amurka. Ga Dr. Mustafa Ahmad Yusuf na sashen kula da kananan halittu na Jami'ar Bayero da kuma asibitin koyar na Malam Aminu Kano, inda zai ci gaba da yi mana bayani kan irin nau'in gyambon da ake amfani da Maggot Therapy wajen samun waraka ko kuma sauki. Duk a hirar su da abokin aiki na Mahmud Kwari.
Ba ga masu ciwon suga ba kadai, akwai masu cutar sikila su ma akwai irin gyambon da suke samu, leg ulcers a turance, a kafa su kenan, kuma yana daukan su lokaci kafin ya warke. Duk cikin waɗanda muka yi wa wannan aikin haddasu su ma masu sikila, da mun zuba musu wannan kwayoyin halittun, kuma mun samu a biya dauke mana wannan datin da ba maso cikin dan kankanin lokaci. Akwai kuma abin da muke ce maka man betso manya kenan, wanda idan su kwanta akwai ciwon da suke samu a mazauna, to su ma duka mun yi musu, mun suna cikin dai wanda muka fada muka yi cikin binciken da muka yi. Akwai kuma wanda suke samun, akwai abin da muke ce mai necrotizing fasciitis, wanda yake yawanci za ga ciwo ne da ake samu musamman wuraren da ake da manoma, haka sukan zo da shi. So shi ma duk suna cikin wanda muka yi wannan aikin. Suna nan ne da yawa wanda mun gansu in sun zo cikin dan kankanin lokaci da mun fara wannan aikin, za ga an samu sauki.
Wannan yana nuna cewa kamar ko menene ma ya sababa mutum samu wannan gyambo din, kukan shiga tsakani ku yi aiki kuma a samu sauki, ko kuma akwai wadanda ba kwa iya yi wa abin nan tunda wata kila sai an yi gwaji?
Idan na fahimci abin da inda kake son ka je, za ka iya tambayar, tunda akwai cutukan da za a ce na daji ne ko kuma na kaza. To ya danganta, idan mutum ya zo za mu auna mu gani. Akwai wanda za ga suna fama da gyambo ko kuma ciwo na shekara da shekaru, akwai wanda muka taba gani shekara da shekaru yana fama da wannan ciwon nasa, ya zo sai muka fara wannan aikin kuma aka samu dai biyan bukata, alhamdulillahi ya koma tun daga zamfara ma ya zo shi wannan marar lafiyan. Idan mutum ya zo akwai gwaje-gwaje da muke yi, ala kullun halin dai abin da muke faɗa, in har mutum ya zo akwai gwaji da muke yi na doppler scan, scanning ne da ake yi wanda zai nuna mana magudanan jinin da suke kai jini can ƙasa ko kuma inda ciwon yake. Idan abu da suke, to insha Allah muna kyautata zaton, za mu iya cetar idan kafa ne, idan kuma ciwon ne, za mu iya sawa yanda za a samu sauki da wuri.
Wai kun lura da adadin mutanen da suke karuwa, watakila suke zuwa ake musu wannan aiki na ku daga lokacin da kuka fara, misali? Kuma idan haka ne, me kuka fahimta da aikin?
Eh, to gaskiya har yanzu dai muna kan duk da dai muna samun mutane suna zuwa, amma muna nan muna dada wayarwa da mutane kai. Akwai mutane da har yanzu dai ba su kai ga sanin to wannan sabuwar kimiyyar da muke amfani da a nan asibitin kenan. To amma dai muna bi dai muna dada wayarwa da mutane kai, kuma dole mu yaba muku da wannan kokarin da kuke yi, tunda wannan aikin yanzu misali ba a san ga iya mutane nawa ne za su kai ga ƙara jin wannan fadakarwa da muke ba ta dalilin ku. Kuma Allah da ya saka muku da alheri da wannan kokarin kuma da kuke yi,
tunda sabon abu ne kuma ana ganin hasken sa, kuma da haske yana baya rasa kalubale. Tartibi me aikace me kalubalen ku misali?
Za mu iya cewa dai kalubalen da muke samu shine har yanzu dai ma'aikatar, misali kamar cikin healthcare workers kenan, ma'aikatan kiwon lafiya, muna da daɗa wayar musu da kai akwai da yawa marar lafiya ko kuma ce masu gyamban da ko kuma masu ciwon da wasu suke gani amma ba sa turo mana magansu. Akwai kuma da yawa da suke zuwa wanda har su zo ma su fita asibitin ba su kaiwa ba su ba ma kaiwa ga da ganin su saboda ba a turo su inda ya kamata magansu. Duk da dai ina godewa su management din suna kokarin su ga yanda za su samu mana da clinic kenan da zamu dinga gudanarwa duk sati wanda za su dinga zuwa muna ganin su. Kuma akwai abin da nake faɗa abin da yake faruwa watan shine a asibitin malam asibitin koyarwa idan mutum bai zo da ciwon da hayya kai ga misali a ce an ba shi gado ba ba za a kwantar da shi ba za a ba shi gado ba to amma kuma wani saukin da muka dada samarwa shine akwai dressing room inda ake kamar wa dressing kenan a GOPD mu mun ce za mu yi wannan aikin namu ba lallai sai mutum ya kwanta ba mutum zai iya zuwa za mu iya masa dashin zai tafi gida za mu yi karbo lambar wayarsa za mu dinga communicating muna magana rana ɗaya biyu haka zai dawo za mu duba mu cire inda buƙatar a ƙara mayar masa da wani zami so wannan da cikin sauki ne saboda kaga mara lafiya baya buƙatar ya kwanta kenan a asibitin wanda zai rage masa wannan kuɗin musamman halin da muka tsinci kanmu a yanzu.
Lazu ka ce mana hukumar FDA ta America ta amince da wannan kimiyya ta ku ta ce ma koda a American ai amfani da ita ya hukumar mu na lafiya fa a Najeriya.
Watan yanzu muna 2023 akalla hukumar FDA ta yi shekara wajen 20 kenan da sahalewar likitocin ƙasar America da su yi amfani da wannan kimiyyar na Margot Debridement Therapy kuma a duk da sahalewar da suka bayar to duk abin da aka ce FDA sun riga sun ba da approval ko kuma sun ba da sahalewa ko kuma sun amince da abin to ba kasafai aka fiye samun wani tirjiya ko wani abu saboda already duk wani bincike da ya kamata a yi can din sun riga an gudanar da binciken shi kansa wanda ya yi wa'annan binciken da isa har FDA suka ba da wannan sahalewar shi ma mun gabatar masa da ayyukan da muka yi wanda ya ji daɗi sosai kuma har ya ba mu takardar shaidawar cewar sun amince da aikin da muke yi to yanzu dai ba mu kai ga dai approaching ko zuwa ga su FDA NAFDAC namu na ƙasa ba amma suna da sanin kokarin da muke yi na rage ma mara lafiya sauki ko kuma samun musu sauki a fannin kula da irin wa'annan ciwukan tunda abu ne da muke ce ma chronic da abin da aka ce chronic ne to abu ne ya tsananta kuma yana daukan lokaci to duk wani abu da zai dauki lokaci kuma dole an san cewa zai ci ma marar lafiya kuɗi akwai kashe kuɗi da sauransu to mu wannan aikin da muke yi sauki ne sosai wanda muke kawwa kuma yanzu muna da kamar bincike da muka gudanar wanda zamu iya zuwa kowace hukuma namu na gida kenan zamu gabatar musu da ayyukan da muka yi tun daga shekara 2020 kenan zuwa wannan lokacin za su ga kiyasi za su ga kaman statistic kenan duk gashi aiki ne da muka yi na gida da patient din mu na nan kuma akwai wannan takarda kenan tunda duk wani bincike kafin mu yi shi ko duk wani aiki ko abin da muke ce ma consent sai mun tambayi consent amincewar marar lafiya kuma akwai kaman ethical committee na asibiti sai da muka rubuta musu suka ba mu takarda cewar eh sun amince din mu wannan ayyukan da muke yi so muna da wannan dai cover din kuma za mu iya gabatar da abin da muke na san da mun yi wannan za mu samu sahalewar su mata su
a ƙarshen ƙarshe me misali kuke so a aikace wanda kake ganin zai iya inganta muku wannan aiki da kuke yi da ma binciken da kuke yi dan bunƙasa wannan kimiyyar
to gaskiya na farko dai muna buƙatar wannan abin da muke na wayarwa kenan muna buƙatar muna daidai kokarin da muke yi amma gaskiya akwai buƙatar abin ya wuce haka muna buƙatar a shigo cikin wannan abin yanda su wanda suke fama da irin wannan cutukan za su sani su wanda suke bangaren kiwon lafiya su ma duk su san wannan sabon kimiyya da muke yi na amfani da kimiyya wajen warkar da gyambo na biyu kuma muna buƙatar mu samu kamar waje kamar lab kenan wanda za mu iya yin
gwajin kimiyya
yawa gwajin da za mu iya yin wannan abin kenan tunda a kimiyyance ake samar da su wanda inda wasu marasa lafiyan suna da nisa za mu iya turawa duk inda patient din nan suke marasa lafiyan za mu iya tura musu da wannan su kwayoyin halittun kuma muna buƙatar a ce mun samu kamar sponsorship kenan kamar wani tallafi kenan wanda za mu iya zuwa a ɗauki nauyi wanda za a samu kamar a bada kamar training kenan mu samu kamar wa'anda suke da interest suke bangaren kiwon lafiya mu koya musu. Tunda yanzu misali kaga a Nigeria asibitin malam kusan anan kadai ake iya samun irin wannan, shi sa mun samu patient mun samu mara lafiya da suka zo har tun daga Lagos kai har daga kasan Amurka ma akwai likitan da suke can wanda muka yi wannan binciken da suka turo mana wasu ƴan uwansu daga Lagos suka ce su zo Kano. Mun samu kuma wanda suka zo tun daga Taraba kuma alhamdulillah da sun ji daɗi, akwai wanda suke zuwa dai duk gasu nan daga wurare daban-daban.
Masu sauraron mu kada ku sha'afa, shirin lafiya uwar jiki nake zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka, kuma anan zamu da sa'aya a cikin shirin. A madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka don ganin shirin ya zo muku, musamman Mahmud Kwari, ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar, nake cewa rigakafi ya fi magani, mu huta lafiya.
Haka yake, a gaida Hauwa Umar. Da wannan ne kuma muka zo ga wato saƙonni da kuka aika mana ta hanyar email.
Ra'ayoyin namu a yau sun ta'allaka ne kan hukuncin kotu da ake dako kan zaben gwamnan jihar Kano. Ra'ayi na farko, ra'ayin Babandi Mamman Banda ne mai cewa al'umma jihar Kano, Allah tabbatar muku da mafi alheri a hukuncin da kotun ɗaukaka ƙara da za ta yanke kan zaben gwamnan jihar Kano. Sai ra'ayin Samaila Agnes mai cewa sanar da shirin yanke hukunci a kan shari'ar zaben jihar Kano bayan sauraron shari'ar a yau wanda kotun koli ta yi. Muna fata duk jam'iyyar da ta sha kaya a tsakanin jam'iyyun NNPP da APC a ranar yanke hukuncin ƙarshe za su yi kira ga magoya bayansu da cewa kada su tada hutsuma, domin wannan shi ne abin da ake jiyewa bayan yanke hukunci. Sai ra'ayin Ali Sarkin Yaƙi Nima kace duk wanda kotun sauraron ƙara ta yanke a matsayin gwamna don Allah al'ummar Kano a rungumi ƙadara. Ra'ayi na ƙarshe da lokaci zai ba mu damar karantowa yau, ra'ayinka ne Abubakar Yahaya Lakwaja. Kai ko cewa kai, muna daɗa kira ga magidanta da su kula da kashe fitilu musamman garwashi a yayin da suke fita daga gidaje don kaucewa iftila'in gobara a wannan lokaci na sanyi da hunturu. Da fata Allah ya daɗe kare mu daga shairin gobara a duk inda muke, amin. To, ra'ayoyin da lokaci ya ba mu damar karantowa kenan yau, sai ku ci gaba da rubutowa sannan a hankali za mu riƙa karantawa.
To madalla, yanzu ko agogonmu na cewa ƙarfe 10:27 na safe, kuma da haka muka zo ga labarai amma a takaice.
To a takaicen, an yi ta jin ƙarar gargaɗi yau Alhamis a yankin tsakiya da yankin kudu a Isra'ila, a yayin da su kuma mayakan Hamas da ke zirin Gaza ke cewa wani harin jirgin sama da Isra'ila ta kai ya halaka mutane hudu a kudancin Gaza. Ƙungiyar Hamas ta ce cikin waɗanda aka kashe ɗin akwai Basan Gaban, babban jami'in kula da kan iyaka na ɓangaren Gaza a maƙetarar Karim Shalom. Yaƙi ya bazu a kudu maso gabashin Sudan ta yadda alatilas ƙungiyoyin agaji suka dakatar da ayyukansu a wasu wurare, yayin da hukumar asusun tallafa ma yara UNICEF ke bayyana damuwa kan makomar miliyoyin yara da ke fuskantar haɗari a daidai lokacin da tashin hankalin ke daɗa muni. Hukumar ta UNICEF yau Alhamis ta ce yara akalla 150,000 aka tilasta ma barin gidajen iyayensu a makon da ya gabata a jihar Jazira wadda ke kudu maso gabashin Khartoum, babban birnin ƙasar. Rundunar sojin Ukraine yau Alhamis ta ce sojojin Rasha sun kai wasu hare-haren jirage marasa matuƙa kan yankuna da dama a tsawon daren jiya. Rundunar sojin saman Ukraine ta ce ɓangaren tsaron sararin samanta ya kakkaɓo akasarin jirage marasa matuƙan. Yau Alhamis, masu kaɗa ƙuri'a a Jamhuriyar Demokaradiyyar Kongo ke ɗunguma zuwa rumfunan babban zaɓe a wani yanayi mai cike da ruɗamin rashin sukuni, wanda hakan ke nufin wasu rumfunan ma ba za a iya buɗe su ba. Wannan ƙasa ta tsakiyar Afirka, ko kuma yankin tsakiyar Afirka matalauciya amma mai tattalin arziki mai ƙarfi, tana fama da matsalar siyasa.
To masu sauraro, da haka ne muka kawo ƙarshen wannan shiri. Sai kuma idan Allah ya kai mu da daddare za ku ji mu ɗauke da wannan shiri. Yanzu a madadin Ibrahim Ka Almasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Julie Lazar Gresham da Mr. Cedric wanda ya bada wato idaddan na mana na'ura. Baba ya ko makiri ne daga nan birnin Washington DC nake muku fata alkhairi. Wassalam. Amma a dakaci shirin yau da gobe shirin matasa.